Daga nan birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar har ma da niyyar murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkamu da safiya yau Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Mayu shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfilu, shugaban Amurka Donald Trump ya fita kararraya musanta cewa ya matsa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI lamba ta kawo ƙarshen binciken tsohon mashawarcinsa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gayyaci jakadan ƙasar Turkiya bayan da dogarawa da magoya bayan shugaban ƙasar suka lakaɗawa masu zanga-zanga duka ƙofar ofishin jakadancin Turkiya farkon wannan makon. Kana hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani sakamakon bincike da ya nuna cewa kimanin matasa miliyan 1.2 ne ke mutuwa kowace shekara.
Kanin labaran kenan aka ji. Ƙungiyar Jibuwis ta Ahlus Sunna a Najeriya ta kaddamar da wani kwamitin noma don taimakawa matasa wajen dogaro da kai. Ko wani irin aiki kwamitin zai yi?
Kuma za a inganta yadda za a yi noman ta yadda zai ba da sha'awa kwarai da gaske. Ba ana noma ne kawai saboda a ci abinci ba, kamata ya yi noma saboda shi noma ya zama hanya ne na kasuwanci shi ma wanda zai ba mutane kuɗaɗen shiga.
Haka kuma masana na cewa tattalin arzikin Najeriya yana inda yake a yau saboda ƙasar ta dogara ne kawai akan.
Mun dogara kawai akan Lagos ta hanyar VAT, Rivers ta hanyar mai, Akwa Ibom ta hanyar mai, Bayelsa ta hanyar mai, Delta ta hanyar mai.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Aliza ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya fita kararraye musanta cewa ya matsawa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI lamba ta kawo ƙarshen binciken tsohon mashawarcinsa. Ya kuma nemi sanin fa'idar mai bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan ko akwai alaka tsakanin ofishin yakin neman zaɓensa na shekara ta 2016 da Rasha da nufin yin tasiri a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar. Ya amsa wa wani ɗan jarida cewa a'a, tambaya ta gaba da ya tambaye shi ko ya buƙaci daraktan hukumar FBI na lokacin James Comey ya dakatar da binciken da ake gudanarwa kan mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn da aka sallama. A ganawarsa da manema labarai ta farko tun ranar 12 ga watan Afrilu da ya gudanar tare da shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos da ya kawo ziyara, Trump ya musanta cewa akwai wata hulɗa tsakaninsa ko ofishin yakin neman zaɓensa da jami'an ƙasar Rasha da ke da ikon faɗa a ji. Ya ce ko makiyana ma sun ce babu wata hulɗa tsakaninmu. Trump ya bayyana takaicin cewa batutuwan da suka dabaibaye fadar White House suna rauni ga haɗin kan ƙasa. Ya ce ina jin yana kawo tsatsaguwa, ina jin kawunan al'ummanmu ya rarrabu sabili da wannan da kuma waɗansu dalilai da dama.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gayyaci jakadan ƙasar Turkiya bayan da dogarawa da magoya bayan shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan suka lakaɗawa masu zanga-zanga duka ƙofar ofishin jakadancin Turkiya a farkon wannan makon. Wani jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce jakadan Cedric Kilic ya gana da mataimakin sakataren ma'aikatar Thomas Shannon a jiya Laraba, kwana ɗaya bayan da tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazan Ward ta ce tashin hankali ba shi ne hanyar da ta dace a mai da martani ga faɗin albarkacin baki ba. Muna goyon bayan 'yancin al'umma a ko'ina na bayyana ra'ayoyi da kuma gudanar da zanga-zangar lumana. Ta ƙara da cewa muna sanar da gwamnatin ƙasar Turkiyya damuwarmu da kakkausan lafazi. Senator John McCain na jam'iyyar Republican shugaban kwamitin ayyukan soji na majalisa ya ce yana son ganin an ɗauki mataki mai tsauri. Ya shaida wani shirin tashar talabijin ta MSNBC da aka yayata a jiya Alhamis cewa ya kamata mu kori jakadansa daga Amurka. Ofishin jakadancin ya dora alhakin tashin hankalin kan kungiyoyin da ke da alaka da jam'iyyar PKK ta kasar Turkiya da cewa sun tunzura Amurkawa 'yan asalin kasar Turkiya da suka taru domin yi wa Erdogan gaisuwa.
Jirgin saman yakin kungiyar kawance da Amurka ke jagoranta ya kaiwa dakarun da ke goyon bayan Siriya hari da ke ci gaba da keta yarjejeniyar daina tashin hankali a wani yankin da aka keɓe kusa da wani sansanin sojin da ake horas da mayakan Siriya. Kakakin rundunar soji ta tsakiya Major Josh Jacks ya shaida murya Amurka cewa dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Siriya sun kafa wani ayyari a arewa maso yammacin sansanin da ke Altaf da motocin yakin Siriya da motoci masu silke da makaman atilari da kuma manyan motocin aiki suka fara jera motocinsu suna shirin yaki. Jacks ya ce rundunar haɗin gwiwan ta yi ta shawagi na tsawon sa'o'i a sararin sama har suka harba roka a ƙasa na gargadi amma suka gaba da jan daga. Dakarun haɗin gwiwan sun kuma yi amfani da hanyar sadarwa da aka kafa tsakanin Amurka da Rasha su ga ko Rasha za ta iya jawo hankalinsu su janye daga wurin, amma duk ƙoƙarin da Rasha ta yi sau da dama bai canza lamarin ba. Bisa ga cewar Jacks, Amurka ta kawo motocin yakin da kuma buldoza biyu hari. Duk da haka, waɗansu dakarun Siriya sun ci gaba da zama a yankin da aka haramta ci gaba da tashin hankali. Ya kuma shaidawa murya Amurka cewa suna kira gare su da su janye daga yankin.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani sakamakon bincike da ya shafi abin da ke kashe matasa a duniya. Binciken ya nuna cewa kimanin mutane miliyan 1.2 ne suke mutuwa kowace shekara, kutankwacin mutane 300,000 a kowace rana. Bisa ga binciken, hatsarin mota shine kan gaba a jerin sanadin asarar rayuka, waɗansu sanadin kuma sun haɗa da cutar da ke hana lumfashi da kuma kisan kai. Rahoton ya nuna cewa abin da yake yawan janyo asarar rayuka ya bambanta bisa ga jinsi ko shekaru ko addini. Bisa ga rahoton, samari 'yan shekaru 15 zuwa 17 sun fi fuskantar barazanar rasuwa ta haɗarin ababen hawa fiye da 'yan mata ko ƙananan yara maza. A Afirka kuma, ƙananan yara sun fi fuskantar barazanar kamuwa da ƙwayar cutar HIV, yayin da 'yan matan tsakanin shekaru 10 zuwa 14 suke fuskantar barazanar kamuwa da cutar haƙarƙari saboda shakar hayaƙin murhu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ƙungiyar Jibwis ta Ahlus Sunna a Najeriya ta kaddamar da wani kwamitin noma don taimakawa matasa wajen dogaro da kai. Daga Abuja, Nasir Adamu Elhika ya haɗo mana wannan rahoto.
A wani abu da ke nuna ƙara sauya hanyoyin samun kuɗin gudanarwa a tsakanin ƙungiyoyin addini a Najeriya, ƙungiyar Jibwis ta Ahlus Sunna ta sanar da komawa gona daga damunar banana. Ƙungiyar wacce takan samu tallafi daga taimakon mutane musamman ma a masallatai, inda tun farko ta ƙirƙiro wani shirin tallafawa marayu da miskinai ta hanyar sayen kati da akan tura daga naira 100 mai suna Manara, a halin yanzu ta kaddamar da kwamitin noma don dogaro da kai. Kwamishinan kuɗi na jihar Gombe da ke arewa maso gabashin ƙasar Alhaji Hassan Muhammad shi ne shugaban kwamitin.
A inganta su kansu amfanin gonan da ake fitar da su ta yadda ba ma kawai da za a ta'ammuli da su a cikin ƙasa ba, har ma yadda za a fitar da su zuwa ƙasashen waje.
Alhaji Hassan ya nuna yanzu za a ji a nemi filaye kenan na noma, za a ci gaba da gudanar da wannan a ɓangaren jihohi ne ko kuma misali gona ɗaya kawai za a yi a madadin ƙungiyar?
Filaye za a nema a ko'ina, mafi yawanci ma zai zama filaye ne wanda dama ba a noma su, saboda haka kusan duk abin da aka samu ƙari ne akan abin da ake da shi yanzu. Kuma za a inganta yadda za a yi noman ta yadda zai ba da sha'awa ƙwarai da gaske, ba ana noma ne kawai saboda a ci abinci ba, kamata ya yi noma saboda shi noma ya zama hanya ne na kasuwanci shi ma wanda zai ba mutane kudaden shiga. Kusan kowane jiha kungiya za ta nemi filaye za a bata, za ta ba da dama na mutanenmu wanda suke sha'awan aikin gona da kuma yaranmu matasa wanda ba su da aikin yi su ma za a tsara su, kowa zai samu abin da zai yi a gonakin nan.
Haka nan don rage kuncin tattalin arziki, kungiya ta kafa wani kwamiti na zakka da sadaukar da dukiya. Dattijin malami Abdulwahab Abdullah shine shugaban kwamitin.
Ma za mu ga kokarin mu gan cewa isa da wajen hanyar marayu da wanda kuma suke bukata don a rage ficinan talauci da ficinan halin da muke ciki da shan kwaya da kishin wando da duka ya koma kasa ina sababar mana ficina.
Da zarar kafa ma wannan kwamiti, shi sakataren wannan kungiyar har ya bada wakafi na gidan da yake da shi a Kaduna Road nan Dauda Abuja kenan. Wannan me yake nunawa bangaren malamai da sauran masu hannu da shi?
Ina sai nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bamjiya ta babare zaka ba shi da shi amma yi wakafi kafin bar duniya. Da wannan wakufin ahlul baiti suke ci a cikin sauran kuma arge ba fukara. Saboda duk malamin da yake da hali shi mai fito da shi. Ba ce malami kullun shi ya zama nan albarkacin dare juma'a da maula. Shi mai tsaya inda yana da shi shi mai yi wannan wakufin.
Shugaban agaji injiniya Mustapha Imam City ya ce matasa da ke agaji za su fi cin gajiya, inda ya ce gwamnatin Najeriya ta bude hanyar ribar noma.
To wannan tunani da gwamnatin tarayya ta yi karkashin jagorancin Muhammadu Buhari babu abin da za mu ce da ita sai addu'a, kuma muna masu goyon bayan kage boda muddin shigo da abincin da zai haifar mana da matsala. Wallahi ba mu goyon bayan shi, mu noma abin da za mu ci har mu samu mu yi rara mu fitar da shi waje don mu samu kuɗin shiga.
Duk wannan nazari ya biyo bayan wani rangadi ne da ya kai kungiyar akasarin jihohin arewacin Najeriya da amsar rahotanni daga jama'a.
Har wa yau akan batun tattalin arzikin Najeriya, Nasirin ya zanta da Alhaji Isa Mafindi Yariman Muri, wanda kuma ya fara da bayanin yadda ma tattalin arzikin Najeriya ya fadi.
Tattalin arzikin Najeriya dole ne ya fada inda yake yau, ba don komai ba, saboda mun dogara kasho kai akan abu guda shine mai. Yau kuma mai abu da yawa suka fada akan mai. Na farko farashinsa ya fadi a kasuwan duniya. Da ana sai da ganga ɗaya dola 140 120 kai dai yafi dola 100, yau ya koma tsakanin dola 30 zuwa 50. Kaga faduwan ba karamar faduwa bace. Sannan kuma ga abin da ya fada a yankin da ake tonon mai, wanda ake mai da shi a hannun bata gari da kuma waɗanda suka ce su masu gogormaya suna farfasa bututu na shi man da aka tona wanda ba a sarrafa ba, suna lalata rijiyoyin gas da kuma gas da ake turawa inda ake sarrafawa zuwa samun lantarki. Kaga abu biyu din nan dole ne inda wannan abu ya faru to sai an sa hankali nesa an dubi yadda za a daidaita wannan abubuwan. Don haka duk inda wannan ya sami tattalin arziki na ƙasa ba Najeriya kawai ba, dole wannan tattalin arzikin ya raunana. Ka dubi jihohi 36 har da federal capital ya zama 37. Mun dogara kawai akan Lagos ta hanyar VAT, Rivers ta hanyar mai, Akwa Ibom ta hanyar mai, Bayelsa ta hanyar mai, Delta ta hanyar mai. Mun dogara kawai akan state 5, sauran state din duk suna jira a sa musu nono a feeding bottle su sha. Ba wanda ke kawo wani abu ko fidda wani abu ko ta tattalin jihohinsu ma ba wai ta zuwa kasuwannin duniya don a samu kuɗin ƙasashen waje ba, musamman daga hawan mai girma shugaban ƙasa Buhari. Ya nuna cewa dole ne a faɗaɗa hanyoyin samun kuɗi ta noma. Idan ni nace noma, tunda ni manomi ne, ba wai sara ƙasa a shuka masara a zo a girbe ta ba, a'a, idan nace noma ina nufin sarrafa duk kayan da yake na noma, diga rago, akuya, saniya, kaza, zabuwa, a sarrafa su. Sannan a sarrafa hatsi daga dawa, masara, gero, tamba, acca, duk a sarrafa zuwa shinkafa. Duk waɗannan abubuwan babu wanda ba za mu iya turawa riɗi, ba wanda ba za mu iya turawa ƙasan waje mu sami kuɗi fiye da wanda mai yake kawowa ba. Amma har yanzu muna kan magana, ba mu wuce magana ba. Kuma wannan dole ne tattalin arzikinmu a banan nan ya zama yana tangal-tangal. Amma da ikon Allah tunda shugaban kasar mu soja ne general ne a bashi lokaci kadan Najeriya za ta juya ko ba taraba kaga irin duwatsun da mutanen Senegal suke zuwa su tona ana kiransa blue yau kuma Kaduna an samu nickel Zamfara an samu gold ba yankin kasar nan da babu wani abu da za a sarrafa abin da ya rage kawai hubbasa za a yi ko da kuskure a rika yin wa'annan abubuwa lokacin da za a gyara kuskuren nan an riga an sami abin da za a sarrafa kasa da shi
Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida da Nasiru har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 1 da minti 15 na dare ga shirin mu na gaba
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya hajiya.
To yau za mu fara ne da wasikar shugaba Bala Tela Doma a can layin teloli dake Doma jihar Nasarawa Najeriya.
To.
To likita ya ce yana fama da ciwon asmi, asma.
Asma.
Kuma yana amfani da maganin da likita ya bashi.
To.
To amma bayan kwana uku sai mura ya kama shi.
To.
Ya kuma kasa wato kansa kuma ya fara yi masa kaikayi duk da cewa baya barin suma a kansa.
To.
To ban sani ba dadda ko bayan ya fara shan magani da kwana uku ne wa'annan abubuwan suka same shi ko kuma yaya ne dai ina fatan ka dai fahimci tambayan ku.
Eh na fahimta. To yanda yace ya so mu shan maganin shi wannan asma din. To. Inda ya kama mura din ya so mu samu kaikai wani lokaci a yakin sa inda ya farkon shan maganin kenan da aka bashi farkon sai maganin kenan to kin san wani lokaci mu kowane lokaci mukan bayyana mukan yi bayani cewa wadansu magunguna ba su yadda da mu ba
to ba su karbi jikin shi bane
bai karbi jikin shi ba to wani lokaci magungunan in ka sha za ka jikinka na kaikai ko wani abu na kaikai to wani lokaci inda kawai da ka so mu shan maganin ne wani ya so ma to maganin ne wani lokaci bai dace da jikinka ba
Tomi abin yi.
Abin yi shine ka koma likita yanzu don kamar maganin asma akwai kala barkata yanzu na kala kala. To akwai wanda ake ba inda kamar so majin wahalan numfashi ne akwai wanda za a ba ka karin kashaka. Akwai wanda wanda ake ba ruwa domin ya rage tsananin ciwon in ya zo so. Ya kamata ya koma wurin likita din ya ce to kaga maganin da ka ba din nan da na so amfani da shi to sai na so majin kaikayi a kaina da ko ina. Saboda haka ina fata a canza mini maganin nan.
To
abinda zai yi kenan domin wadannan wannan yana faruwa da yawa hajiya.
To ina fatan shi shugaba Bala Tela din yana kusa kuma zai ji shawara kai ko magun likitan sa ko da yake wasiƙa da ya rubuto ta dade ka san da
ba ko wadansu ai za su dan ji
za su ka gaskiya za su karu haka ne to malamin ya sake wata tambaya
to
ya ce wai yana yi wata yin fitsari wai akalla so huda rana
to
ko lokacin zafi ko lokacin sanyi to da farko likita in mutun yana fitsari so huda rana yayi yawa kenan
a bai yawa ba ya danganta kuma yanda yake shan ruwa in kana shan ruwa sosai yanda ya kamata fitsari so huda rana ai ba shi da yawa hajiya
a to dan yayi tambaya ne akan cewa wai wannan matsala ce ko akwai
ba matsala bane inda yana shan ruwa yanda ya kamata fitsari so huda rana ai wannan ba matsala bane hajiya
a ni ma na tsorata ai da naga tambayar tashi ne
ce wannan ba matsala bane hajiya
sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen mai tsamiya Yusuf Taylor
to
a PRO to na wata ko kungiyar Alheri Radio Club ne ina fatan dai na fadi daidai
to hajiya
wai yana son da Allah ka mishi bayani me yake sa ciwon zafin cikin kashin mutum ta tsoka ko kuma da tsoka ne a jikin mutum ka fahimci tambayar ta
sa na fahimci abin da ke tsammani yake nufi ne don akwai wasu dan lokaci zaka ga wani ciwon da ke maka tsanani kamar ya shiga cikin tsokan ko cikinka
wato sai ka rika jin zafi ba za ka
ji kamar kana jin zafi
to to me ke kawo haka
to wadansu alakan wannan wani lokaci akwai wadansu irin jijiyoyi wanda ake kira kamar wadansu jijiyoyi da suke shiga in dai wani abu ya samu jijiyoyin to wani lokaci wannan yakan sa mutum ya rika jin zafi za ga zafin ya shiga ciki sosai to kuma lokaci inda mutum wani abu ya samu ko jijiyoyin da ke ciki din to abin da ke kawo wannan kenan to wani lokaci in ya faru wannan lokaci a ciki ko da ke ba za mu gani ba a gani in dai ka dubi wurin to lokaci a cikin wannan part naman inda yake akwai ɗan kumburi a ciki shike sa wurin ya rinka zafi yana zafi wani lokaci in kaman wuraren gabobi ne za ga mutum ma yana da wuya yake matsa gabobin jikinsa wani lokaci
akwai abin yi
in dai wannan ya faru za a je akwai bincike za a iya bincikawa akwai wasu magunguna da ake bayarwa a gwada a gani yadda za su taimaka
a saboda haka yanda ya rubuto wasiƙa in ya je gun likitan shi sai ya yi bayani ko
in ya je gun likitan zai bayyana masa ya bayyana mashi sosai zai iya ba shi magani da zai rage tsananin sa sannan a yi ta bincike har a tabbatar me ke kawo wannan ciwon
akwai likita na musamman da zai gani ko kowane likita zai iya
wannan likita zai iya zuwa wurin likitan da kowane likita zai iya taimakon sa hajiya
to Allah ya sa a dace
amin amin hajiya
to likita sai kuma wasiƙar Salibat Hassan na Ali ko na Alu ne a can unguwar Oki kenan jihar Nasarawa to mutan Nasarawa ina fatan na fadi unguwar nan daidai in kuma ban fadi daidai ba a gafarce ne to likita yana tambaya ne
to
wai shin Bature Turawa ko kuma Turawa su ma suna kwalatai kamar yadda bakar fata suke yi
ai ko duk daya muke hajiya sai dai su bakake ne mu su farare ne mu bakake bambancin kenan hajiya
ya wato ya sake wata tambayar
to
yace me ke sa cikin mutum ya rika murdewa ne
to akwai abubuwa da ke sa cikin mutum ya murde wani lokaci in ka ci wani abu da bai dace da cikin gaba zai murde wani lokaci kuma akwai ko abinci ko ruwa ko na baka sha zaka cinke na wani irin kuka to duk waɗannan in dai murde da yawa kuma cikin ka ba ka jin daɗi sosai zaka iya zuwa a gwada ka akwai magungunan da ake bayarwa wanda zai rage tsananin ciwon rudewar cikin
to
amma in dai mutum ya ci wani abu ya ga cikin shi ya rude to ya daina cin wannan abin ko in ya sha wani abu ya ga cikin shi ya rude ya daina sha
to likita game da tambayar sa ta farkon nan
to
tunda yayi tambayar bare mu kuma mu kara
to
su ma Turawa din suna yin kamar irin su sankaran kwalatai kamar bakake
duk sankara da muke da bakake ke dafa duk kowa na yi sai dai kin san wani lokaci irin ciwuka din nan akwai waɗansu suke gado daga iyayensu ko daga kakanninsu to akwai waɗansu irin sankaran domin yanayin da muke waɗansu fi yawa a wurin Turawa waɗansu yawa
wurin
amma duk muna da ciwon sankara iri ɗaya ne sai dai wani lokaci tsanani ne kamar kin ga irin ciwon sankaran nono wani lokacin ya samu kamar bakaken mata da mutanenmu ya fi samun mu kafin mu manyanta kuma ya fi tsanani Turawa ka same su sun tsofe da yawa sosai
to kuma ya sankara
abubuwan nan suna faruwa amma wannan wai duk wannan yanda halayen inda muke zaune ke kawo wannan
to wato sai dai bambancin tsanani ko kuma yawan shekarun da zai kama mutum
eh yanda zai kama mutum eh hajiya
to ina fatan wannan bayani ya gamsar to shi kuma mai nasara Nasarawa a can Huntuwa
to
yana so ya sani ne wai sanyi yana da illa ga lafiyar dan adam ban gane sanyi ko sanyin yanayi ko kuma sanyin kashi ko kuma sanyi ban gane da sai amma yace
sanyi kuma sanyin yanayi ne hajiya sanyin yanayi in yayi tsanani ba shi da amfani ga dan adam
to
eh kamar kin san kamar lokacin winter a kasashen nan in ka fita sanyin domin zafin jikin ka yakan ragu da yawa inda ma ka dade a waje zai wani illa da zai iya halakar da kai
to likita ai to ba a sanyi irin nan kamar a kasashen mu na
Najeriya ba a yi a kasashen mu
to irin hunturu da ake din akwai wanda ke illa ga jikin mutum
to kamar irin hunturu da muke ya kamata mutum ya dan karga dun akwai kura da yawa
to
kuran nan in yana shiga idonka da cikin huhunka to yana illa domin wadannan akwai kamar yashi kin sai da wadannan kamar kanana da suke shiga iska to wannan shakan shi da yawa ba shi da amfani
to
domin in ka shake shi da yawa ko kuma irin shakan shi da su hayaki su haɗe da kuran nan to shi ma ba shi da amfani da yawa
saboda haka sai dai kawai mutum ya yi yanda zai kare kanshi
kanshi ya sa waɗansu wuraren ma ya tsanani mutane ya kamata su sa irin abin nan da ke rufe hancin mutum da bakinsa yana numfashi
to kamar irin sananan irin ƙasashen nan kuma mai kamar irin sanyin nan din na irin mai sanyi ana dusa kankara na fitowa shi kuma wani irin illa yake wa ga jikin mutum
to shi wannan domin tsananin zai sa kisan zafin jikin dan adam yakan tsaya wuri ɗaya ne
wato yanayin jikin mutum
to in wannan sanyewa yakan rage wannan zafin jikin to in ya ta sauka da yawa to yana iya halaka mutum
To
kuma bayan wannan kin san kaman kafar mutum da hannu in sanya yawa domin in sanya yawa jin da ke zuwa kaman hannun hannayen mutum da kafafun mutane yakan ragu da yawa to in ya ragu da yawa yana iya kashe ma waɗannan yatsotsin sai ludo da an yanke su
wato kaman das kaman sanyin ya sa ya daskare kenan
eh da ya daskare kenan eh
subhanallahi
to dole kin san lokaci kaman nan karkikan lura waɗansu daska kaman suka bace a irin suno din nan kankara din nan to in suka dade suna wani lokaci an ji aka je aka gano su to lokaci sai an yanki hanyoyin hannun su domin abin ya daskare
ba yanda za a yi kuma
ya gyara ba yanda za a dole a yanke su
to Allah ya sauke.
Amin.
Ko da yake aka san mu kasashen mu ba irin wannan
sai. Eh ba irin wannan sai.
Dan yayi tambayan ne naga ina ganin to bari mu ƙara tambaya mu ji ya
kuma sanin. Eh ya kamata a bude wa mutane kai.
To Allah ya sauke.
Eh amin amin.
To likita sai kuma wasikar Aliyu Usman Barnan Kebbi.
To.
Yace tsakanin kifi da nama wanne ne fi lafiya ga jikin dan Adam? Wannan ma ka taba ansa.
Eh mun taba ansa. Eh kin san domin yanda muke cin nama da yawa. Kifi ya fi amfani.
To.
Eh domin kin san nawon da muke ci yawanci muna cin shi mai koyayyawa da abubuwan da ke ciki yawa to wannan da mai ko nan ya shiga cikin jinin mutum yana ka illa kaman da jijiyoyin da zuciyar mutum.
In yayi yawa ke.
In yayi yawa. Saboda mutum ma zai ci kaman nama ya rinka ci da kima amma kifi zaka iya cin yanda kake so.
Kana iya yin cin kifi kullun kenan.
Eh zaka iya cin kifi kullun yana da amfani.
Ba zai maka illa ba.
Eh ba zai maka wani illa ba.
Eh to amma kuma kan ma sauraron mu su ji su zaci ko nama bai da amfani
wani irin. Nama na da amfani amma in zaka ci nama din a rage cin maimaiko kada a rinka cin nama maimaiko da yawa Hadija.
Zai ci so cin maimaiko ba gata bane.
Eh ba gata bane kaman kaje a baka tozon sa kai ta cin to wannan ba shi da amfani Hadija.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna rare da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Safiru wata mota ta banke mutane suna tafiya da kafa a dandalin Times Square ta kashe wata mace 'yar shekaru 18 jiya Alhamis a birnin New York. 'Yan sanda sun bayyana matukin motar ba Amurka dan shekaru 26 da suna Richard Rogers wanda aka sha kamawa sabili da tuki a buge. Waɗansu mutane 22 kuma sun ji rauni bisa ga cewar ma'aikatar kashe gobara ta birnin New York. Hudu daga cikinsu suna cikin wani mawuyacin hali sai dai ana kyautata zaton babu wanda zai rasa ransa a cikinsu. Bisa ga cewar kwamishinan ma'aikatar kashe gobara ta birnin New York Daniel Ngiro yayin wata ganawa da manema labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Alhamis inda ya fita karara ya musanta cewa ya matsawa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI lamba ta kawo ƙarshen binciken tsohon mashawarcinsa ya kuma nemi sanin fa'idar mai bincika wato mai bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan ko akwai alaka tsakanin ofishin yakin neman zabensa na shekara ta 2016 da Rasha da nufin yin tasiri a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar. Ya amsa wa wani dan jarida cewa a tambaya ta gaba da ya tambaye shi ko ya buƙaci director hukumar FBI na lokacin James Comey ya dakatar da binciken da ake gudanarwa kan mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn da aka sallama. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gayyaci jakadan ƙasar Turkiya bayan da dogarawa da magoya bayan shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan suka lakaɗawa masu zanga-zanga duka a kofar ofishin jakadancin Turkiya farkon wannan makon. Wani jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce jakadan Sadek Kilik ya gana da mataimakin sakataren ma'aikatar Thomas Shannon jiya Laraba kwana ɗaya bayan tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin na Turkiya. Jirgin saman yakin kungiyar kawance da Amurka ke jagoranta ya kaiwa dakarun da ke goyon bayan Siriya hari da ke ci gaba da keta yarjejeniyar daina tashin hankali a wani yankin da aka keɓe kusa da wani sansanin soji inda ake horar da mayakan Siriya.
to madalla masu rarren mu anan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Chuwahiro Diodone wanda ya hada shirin da bada umarni dan ma injiniyan mu na yau John ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan assalamu alaikum.